تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخفى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منزلا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الحسنة طريق إلى النجاح. فالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yake so za mu tattauna akan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa arba'un man kunna fihi, akwai abubuwa guda hudu wani duk ya kasance a wannan hudun sun hada a kansa. Kana munafiqan khalisan, wato munafiki ne tantagariya, tsiranta gaba daya munafiki ne. Wa man kana fihi fasalatin min hunna, kana fihi fasalatin min al-nifaq hatta yada'aha, wanda kuma idan yana da ɗaya daga ciki to yana da ɗabi'ar munafinci har sai ya bar wannan sanin zai fitar da cikin munafinci. Sai Annabi alaihi salam ya ce idza atmina khana, in an amince masa sai ya yi aminci. Wa idza ahada gadara, idan ya alƙawari kuma sai ya yaudara a cikin wannan alƙawari nasa. Wa idza haddatha kadaba, idan kuma ya tashi yin magana sai ya yanka ƙarya. Wa idza qasama fajara, idan aka yi masa kankara sai ya mai itaci. Wani biyu su da wannan hudun munafiki ne tsiransa gaba ki ɗaya, in kuma yana da ɗaya daga ciki to munafiki ne a wannan ɓangaren. To anan na farko abinda nake so mu fara fahimta ko kuma mu sake sawa a cikin tunaninmu, wanda ya faɗi wannan maganar sallallahu alaihi wa sallama shi ne wanda Allah ya shaidai su cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, baya faɗa san zuciya. Duk abinda ka ga ya faɗa daga umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa, sannan Ubangiji ne ya turo shi yi mana bayani kulla-kulla na abinda zai amfani mu duniyarmu da lafiyarmu, ya kuma nusar da mu ya koya mana yadda za mu yi amfani da wannan abin mu samu nasara, da kuma nusar da mu abinda zai cece mu duniyarmu da lafiyarmu, sannan ya ja hannunmu ya mana jagora ya koya mana yadda za mu kauce wannan abin kada ya cece mu a duniya kada ya cece mu a lafiya. Wannan shi ne wanda Allah ya ba wannan shaida cewa baya magana a kan son zuciya, kuma ya faɗa da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa. Sannan shi ne as-sadiqu al-masduqu, mai gaskiya abin gaskatawa. Ma'anar abin gaskatawa a nan shi ne wanda Allah yake gaskata shi kuma yadda mai gaskiya ne. Da duniya gaba sai za ta ita karyata shi ta yi aikin ba wani biyuwa, ta yi aikin kawai tunda mai duka ya yarda a gurinsa shi ne gaskiya ne, bai taɓa yin karya ba. To idan ya yi ya faɗa magana, wannan magana ta tafi takobi ne da yawo jini na wuce, babu abin da zai kare ta. Da yawa za mu ga ya sha faɗawa sahabbai cewa kaza zai same ka, wani ya faɗa sai ya faɗi magani, wani ya faɗa kawai sai dai ya shiru ba magani sai dai a hakura. Lokacin da yawa ya tafi wata gona ya zauna alaihi salamu sai shi ya baki rijiya ya shiga, ya sa ƙafafunsa suna lulu a cikin rijiyar yana zaune a bakin gaba. Abu Hurairah radiyallahu anhu ya bi shi ya shiga bakin shingen ya ce na zama sarkin kofa, babu wanda zai shiga gurin da sai na yi ma masa izini. Ana cikin wannan sai ga tuna Abubakar ya zo gida a tuna masa inda Annabi alaihi salam ya wuce ya bi sai sai ya zo gurin. Na ga tuna Abu Hurairah yake da shi zai yi ne sarkin kofa, wani ya ganin Annabi alaihi salam sai na yi iso sai ya dakata sai ya ce da shi ya Rasulullahi Abubakar bin Bilbadi, da Abubakar yana bakin kofa yana nema masa izini sai ce ka ce masa ya shigo kuma an masa albishir da aljanna. Sai ya shiga yana zuwa kuma sai ya samu guri a barijiyar sai ya shiga sai ya zauna ya sa ƙafafuwansa kamar da Annabi alaihi salam ya yi shi ma zauna a bakin gaba. Da aka jima sai ga suna Umar shi ma ya zo gida a tuna masa sawu sai ya bi. Yana zuwa Abu Hurairah ya ce shi yau sarkin kofa ne sai da izini na, kuma suna nema masa izini za ka gan shi. Sai ya ce to bismillah, sai ya ce Umar bin Bilbadi da Umar a bakin kofa ne neman izini sai ce a ce mace shigo Ahmad Arbisul da aljanna shi ma ya shigo ana can an jima ce da suna Usmani ya zo sai ce ce a sai na nema masa izini yau ne sarkin kofa shi ma ya ce Usmani bin Zabi sai ce ka ce mace shigo Ahmad Arbisul da aljanna ma abalwa ta shigo tare da musifa za ta same shi kai abin da yake a ga masa kenan aka ga ga masa ya ce ka shigo an maka arzuki da aljanna tare da musifa za ta afka maka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zo ni sai ka gurin da zai zauna babu sun cike su uku anan da rawaya hadisin yake anan ya fassara cewa ba abin da za a binne su da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan din kuwa abin da za a binne su tare idan aka yana zuwa ga al'umma sai ga kaza duk abin da zai ce kaza fa mai kyau ne an gama sun yi ce kaza ba shi da kyau an gama sun yi ce wannan abin sukar ta kaza ce an gama sun yi ce wannan sukar ta kaza ce an gama ka ga muni ne da ya tashi ya faɗi muni ne wanda ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da gaskiya da ranar tashin alkiyama wannan imanin ya shiga zuciyarsa ya fata gida ya tsayawa ya jijiya ya kafu ya karfi ya kulle a cikin zuciyar kullum da ba za a iya warwarewa ba to wannan shi ne mumini wannan mumini za a ga al'adarsa da ɗabi'unsa da rayuwarsa ga baki ɗaya yana tafi da ita daidai da kalmarsa da ita ɗata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin wannan kalmar amana ce ya yarda ta zama aqida a cikin zuciyarsa akan ta zai tafi to za a ga wannan a fili a rayuwarsa kamar ƙwarya ce ta cika ta da ruwa ko kwano ka cika shi da ruwa ko kwalba ka cika shi da ruwa in ruwan ya cika ne zai dinga malalowa kaka idan imani ya kafa a cikin zuciya to za a ga alamunsa suna fitowa a maganganun mutum da aikace-aikacensa to la mahala kace an samu haka to dai ta sai ce tayar muni ne na fi tarakumihim wa ta'atufihim wa tawadihim kama tabal jasadi idan tsakanin da udwan tada'ala hu sa'ir al-jasad bis-sa'i wal-humma sai in kana so ka zama mu'mini ne to ga hoton za ka gan su a wajen ƙaunar juna da rahamta wa juna da yi wa juna rangwame za ka gan su kwatankwacin gangan jiki guda ɗaya gangan jiki guda ɗaya ka tana da zumunci idan gaba ɗaya ta motsu idan mutum ya targaɗe ko ya karye ko ya gurɗe ko ya samu tsawon nama ko wani abu da yake taɓa shi sauran jikin gaba ɗaya sai ya ce wannan gaba zumunci domin sai ya zafi ya rike shi sai mutum ya kasa bacci da wani abu ya taɓa hancin mutum yanzu ga idansa ya fara hawaye da wani abu ya taɓa idan mutum sai ga hancinsa ya fara zubar majina annabi alaihi salatu mu'minai suke ga baki ɗayansu a faɗin duniya da sufarsu ran da ka same su ba da wannan ba su ba mu'minai ba ne sai dai su da awar mu'minanci a gurinsa suke mu'minai amma a gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ba mu'minai ba ne to da ya faɗi wannan sufa ta mu'minai ta ƙaunar juna wanda sai ta tabbata sannan imani yake tabbata in imani ya tabbata sannan ya shiga aljanna sai yake cewa la tudkhulul jannata hatta tu'minu ولن تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهابتم أفي سلام بينكم إذا ولا تجاء الجنة با حيث كن إيمان وأنا دبا سيد إيمان إن كذا تجاء الجنة حتى يلقى الجمال في سام الحياة سيارة كنزيه تتقوم على اللورة إن كذا كنزيه تتقوم على اللورة بطو مستهيني نيوان دبا سيد إيمان يشجاء الجنة على أبدا سيكي تقوم إيمان نزيه باك داما تجاء الجنة بلا تتانيش با hatta ta hagu har sai kun sai juna dai ran da aka yi gari ba ta kaunar juna to ba imani idan ba ki imani ko ba ki ga aljanna ko wata irin da awamu take faɗa aljanna ba ta ta ce ba ta ba kansa ba ta kansa ba ta Allah ce manzan sa wanda ya yi magana a maimakon sa ya riga ya fidda mutum ko ba zai ci gaba kuma ko al'umma ce ya fidda ita sai da ta ce ba za ku so juna ba za ku imani ba sai kun so juna sai ce yanzu bana nuna muku nusar da ku abinda in kun yi za ku so juna ba sai ce a fi salama bai nako ku daidaita aminci a tsakaninku ku daidaita sallama zama sallama ta shiga cikin kuma sallamar mai ma'ana duk wanda ka gani kai mai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba irin da musulunci ya tsara yin sallama da na zaune da na tsaye da na tafe a ƙasa da wanda yake zaune da wanda yake kan wani abu da na ƙasa in musulunci ya tsara yin da ake sallama idan kana zaune mutum yana tsaye na tsaye ne zai fara yi wa na zaune sallama idan kana tafiya a ƙafa wani yana kan jaki ko doki ko keke ko babur ko mota shi zai fara yi wa na ƙasa sallama saboda kowanne wanda ake so ya fara sallama shi ne wanda ake tsammanin idan ya tada idan yi nufin sharri to sharrinsa zai fi tasiri ga wancan saboda ka nazaune da na tsaye tabbas na tsaye in ya tashi sharri to sharrin sa zai fita shiri akan nazauni to na ka kace fara sallama dan ya baki tabbas ba zai cuce shi ba idan mutun yana kasa da wanda yake kan abun hawa in na kan abun hawa yayin da kun cutar sa to zai fi cutar ta ta fiye da yadda shi na kasan zai yi to da ka kace ai wannan idan an yi sallama ta zama ta gaske idan ka ce assalamu alaikum ga mutun abin da kake gaya masa na baka tabbas na amince maka ka kwantar da hankalin ka ranka ba zan cuce ka ashe ba lafiyarka ba zan cuce ka ba mutuncinka ba zan cuce ka ba dukiyarka ba zan cuce ka ba sirrinka ba zan cuce ba zan cuce ka ba kuma maganar da muka yi da kai to kowace iri ce wanda take a bakina haka take a zuciyata shine ma'ana assalamu alaikum kai kuma sai ka bashi tabbar kai ma sai ka ce da shi wa alaikum assalamu kai ma na baka wannan amanar cewa da ranka da lafiyarka da mutuncinka da dukiyarka da sirrinka babu abin da zai taba ni ma da abin da ka ji fito daga bakina haka yake a cikin zuciyata babu yaudara babu hayinci to annabi Allah zai ce da musulmi to ku yaɗa wannan idan kuka yi haka kaunar juna za ta shiga zukatanku idan kaunar juna ta shiga imani zai shiga zuciyarku idan imani ya shiga to wajaba wato shiga aljanna za ta zama wajibi a kanku Allah zai hore muku ita to wannan shine abin da annabi alaihi salamu ya faɗa mana to sai kuma zai yi da mu a akwai wata sifa ita ce ta munafunci wanda duk ya amfani da ita ko wanda yake da ita munafuci ne to a musulunci in ka karanta suratul baqara za ka ga Allah madaukakin sarki ya raba duniya ga baki daya sahu uku akwai sahun mu'minai sune muttaquna wanda ya faɗe su can daga hudan lil muttaqina haƙi zuwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ya gama da wannan sai kuma sahun kafirai wanda suka fito karara suka nuna ba ruwansu da ubangiji subhanahu wataala ba su ba da gaskiya ba ba su kuma amince ba ba kuma za su rafafa ba ba kuma za su bi shi ba to sai kace na uku ne yayin magana na lakin kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna to ayoyi ne kamar guda biyu magana akan su daga nan sai kuma ya koma ya magana sahun munafikai shine wanda ya magana wajen aya 11 saboda yawan sa a duniya shi wannan munafinci kamar wanda a musulunci aka ce kafiri kalmar kafiri asalinta a lugar larabci an ciro ta ne daga mahud yahuda huda idan yahuda zai sa garmatan ya kafto kasa wannan karkashin da ya kafto shi zai mayar sama sama kuma zai mayar kasa to wannan shi ake kira kafiri to abin da yasa aka ɗauki mutum wanda yake bauta wani Allah aka ba shi kalmar saboda ya mai da sama ta koma kasa ya ɗauki ubangiji ya mai da shi kasa ya ɗau makhluqi halittar Allah ya ɗaga ta ya ba ta matsayin ubangiji subhanahu wataala to shi ko munafiki shi ko munafiki kalmar ita ma daga nafaq aka ciro ta yana dai ya maka ya san nafaq wajen siramuka da ake rarrake dutse kaga dutse ya rarrake dutse kusan daga nan zuwa gidan Aminu Kano a cikin dutse ake rarrake an yi hanya guda ɗaya garbaɗai an sa iya condition in ka shiga kanan ta can za ka fita ba a dawowa to daga wannan nafas ɗin tun asali larabawa a ƙasashen su da yake da duwatsu akwai irin wannan idan ka samu dutse ana samun irin waɗannan abubuwan in ka shiga kanan za ka bulle kanan to ma'anar munafiki shine ya shiga cikin sahun shari'a ya shiga cikin da'irar shari'a ya faɗi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya shiga cikin musulunci kanan to kuma sai ya kulle ta kan tanyar munafiki naka ya fita daga cikin musulunci sai sake kiransa munafiki wato wanda yake shiga cikin wannan kwararo ya shiga kanan ga shi ka san ya shiga kuma sai ya kulle ta kan ya fita ya bari to haka munafiki ke ya shiga musulunci da harshe amma kuma a zuciyarsa da aikinsa ya fita daga cikin musuluncin baya tare da shi sai Allah ya ambace shi da sunar munafik wanda ya shiga cikin kwararo kuma ya kulle ta wancan kofa kofa ce tana ya shiga kawai ya fice ta can to ya shiga cikin musulunci da bakinsa amma a zuciyarsa bai yarda ba dama shine munafinci cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da ubangiji wato cewa uluhiyyarsa ba sannan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da annabinsa ba amma ya shiga ne don jin tsoron ko ganin cewa ba za a zauna da shi lafiya ba kuma sai munafanci daman baya faruwa sai inda musulunci ya samu karfi idan musulunci ya samu karfi mutane da dama raunana sukan iya yarda su shiga a baki amma a cikin zukatansu ba su yarda ba don a zauna da su lafiya a aurar musu a aura a gurinsu a tsayar musu a tsaya a gurinsu a yi kowace irin mu'amala da su don haka kuren za su zauna amma a zuciyarsu babu wannan abu to wanda yake da wannan sifa idan ya mutu da ita to idan aka je lahira shi ne zai zama a karkashin wuta hatta kafirai suna sama da shi, domin Allah ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, sune kasa saboda sharrin da munafiki ke da shi. Sannan munafiki shine ya bayyana halarwa fiye da kafiri, to da kafiri ya fito karara ya yaki abin, kuma ya nuna shi abokin gaba ne, wato magoci ne ga abin da musulunci ya zo da shi. Amma munafiki zai nuna duniya shi yana cike a tare ake, amma zai dinga sunkuru yana yakar abin ta ciki, yana rubuza shi, yana diban sirri, yana zuwa yana kaiwa mukiya addinin musulunci, yana za su rubuza addini. To da haka ya fi sharri ya fi wahalarwa. Annabi alaihi salam ya zauna da munafikai ya sha wahala, da yawa sun wahalar da shi. Waɗansu kan ce da shi ya kamar zula a kasawa nama, sai ce in Allah kace shi, sai jama'ar da ba su san sirrin sa ba su dinga cewa idan dai kiran mutane suka zo suka shiga addinin na suka bi ni, kuma burin su nake ina karkashe sannan na musu hun karfi ina zaluntar su, sai ya ka dole ne a hakura da su. Da haka ya hakuri da su. Sannan shi wannan munafunci ko wannan siffa ta munafunci ita shiga zuciya take kamar gyambo, idan ya soma ruru cewa a ƙarshe sai ruru ɗan ƙafa ce ko hannu ko ta gaba, sai ruru ce ta gaba ki ɗaya. To shi ya kai ratsa da ya taɓa zuciya sai dinga cinye imani, yana rage imani, yana rage imani, haka rashin sa'a sai cinye imanin gaba ki ɗaya, sai munafunci ya zama shine tsura a cikin zuciyar mutum, daga nan alheri kuma ya riga ya fita. Sannan babban abin tsoro na shi wannan munafunci, an ce mafi yawan mutanen duniya suna da shi, matsalar su kenan. To da ka abokin sirrin Annabi alaihi salam shine Hudhayfa ta Badr Yamani radiyallahu anhu, shi suka yi sirri da Annabi alaihi salam ya gaya masa dukkan munafiki a wannan zamani, ya sirranta masa su, shi ya wuce daga kansa bai sake gaya wani ba. A kace shi na Umar radiyallahu anhu yake kira sai yake cire shi, ya Rasulullahi ya Rasulullahi ya tana cikin mutanen, sai yake ce a'a bai saka ba, amma fa daga kanka ba zan sake wanke wani ba, sai ya rufe kofa ana. Abu ne mai tsauri. To da haka shi Hudhayfa ta Badr Yamani, akwai ranar da ya ji wani mutum yana addu'a, yana ce Allah ka halaka munafikai, sai ce ba Allah daina wannan addu'a. Idan ya karɓi wannan addu'a ta ka, sai ka je kasuwar garinku ba ne sayan kaya a gurinka, kai kuma za ka samu wanda za ka siya ba. In ka fito ƙofar gida sai kura ta kama ka, don ba kowa a garinku, saboda mafi yawan masu taka doron ƙasa munafikai ne. Haka ce in zai karɓa ta ce halaka munafikai, ba ka da abokin ciniki, ba ka da abokin hira. Da haka dukkan wanda ya taɓa ganin Annabi alaihi salam da idansa a cikin sabai har suka kare, babu wanda baya jin tsoron ko yana da cutar munafunci. To da haka malamai suka ce wanda kuma kaga baya jin tsoron ko yana da cutar munafunci, to munafikin ne. Dan ba wanda ba munafikin da shi jin tsoron ko ya kamu, amma wanda baya damuwa ai shi daman ta riga ta ci karfin sa ma gaba ki daya, ba zai damu saboda bai je ba, no baya jin warin kansa. To wannan ita ce munafunci, kuma shine hadarinsa da yawan da yake fi a cikin mutane, da kuma irin hadarin da ake samun kai a ciki. Idan haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mana waɗansu siffofi guda hudu, yace waɗannan su ne siffar munafunci, wanda duk ya haɗa hudun to tsuransa munafiki ne, zai zama ɗan wuta ne har abada, ba zai wuce daga wuta ba in dai ya mutu da wannan. Idan kuma aka yi samu cewa ba guda hudun ne suka da a kansa ba, yana da kwaya uku ko kwaya daya ko biyu, to yana tare da munafunci. Duk da yanda aka yi rasarci da shan sa'a, wannan ya shiga cikin zuciya kina a samu munafunci. Daga cikin siffofin sai ya ce na ɗaya ita ce siffar cin amana. Ya faɗa mana halan da ɗan adam yake, duk inda ka samu ɗan adam to yana cikin wa'innan halaye. Na ɗaya dai shine ko ka same shi yana cikin wani hali na mu'amala da dukiya. In aka same shi a wannan gurin na mu'amala da dukiya, to za a sami, in munafiki ne to za a samu safanin abin da yake zuciyarsa, zai saba da abin da yake fili. To za ka kana ba shi wannan amanar, to sai daga wannan amanar da yake ta dukiya, to ka sani duk sauran amana zai iya ci. Ta mutunci in aka ba shi sai ci, idan aka ba shi sirri sai ci, na ka bashi amana ya rawukan jama'a sai bari a dinga kashe su, duk nau'in cuta da haɗinci zai iya yin wannan. To da haka nan ya faɗa mana halin da aka ke samun ɗan adam ta fuskar dukiya, to yakan samu cuta a wannan gurin. In ya zauna an amince masa zai iya yin haɗinci a wannan gurin, to yana da matsala ta wannan fuskar. To sai ko ta fuskar da ba ta dukiya ba, to ya zo ya ce ɗan adam a duk inda ya samu kansa yana cikin hali ɗayan biyu, ko yana cikin halin dugunzuma da tashin hankali, ko kuma yana halin kwanciyar hankali da zaman lafiya, sai ce dai munafiki dai a wannan lokaci shi dai ba mutumin kirki ba ne. Idan ya samu kansa cikin dugunzuma da tashin hankali, to shine ya zaka sama fajara, idan aka zo za a yi rigima da shi tashin hankali ya taso to sai ya fajirce sai ya wuce gona da iri to idan kuma ana zaune lafiya fa ba tashin hankali ba kuma hankalinka kwance sai ce to ko halin da ake ciki yanzu ko kuma nan gaba nan ma ba mutumin kirki bane halin da ake ciki yanzu an yi tashi magana sai yanka gariya halin da zo nan gaba fa shine ya dawo alƙawari sai ya saba kaga annabi sai ya dace duk halin da munafiki ke ciki ba mutumin kirki bane wayannan sifofi guda hudu sun hada da rayuwar dan adam a duk inda yake sai haka duk wanda ya samu kansa wannan shi ne ya gama cutuwa babu Allah babu shi ba shi ba Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye mu Allah ya raba mu da wannan to wannan shine ya isa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da jawami'ul kalam matakkalin da sai faɗi kalma guda ina san ko yanzu na tashi daga wannan lakkar ta isa kowa ya fahimci manufar annabi alaihi wasallam wannan hadisi ko ha hada ta da dukiya ga matsayin munafiki ko ba harkar dukiya ba kana cikin tashin hankali da rigima ya faɗi siffar mutum in ana zaune lafiya ya faɗi siffar mutum a yanzu da kuma an anjima to da haka kowane fuska aka zo dai munafiki ne to abin da yake so ke sa ba shine a bakin sa ba shari zai nuna rashin nagarta zai nuna mugayen halaye zai nuna saboda haka mu'min ne wanda yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka same shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba sannan musamman kariya ita da mun wannan hanya da mu'mini ba zai ta ba an tambaye annabi rasul mu'mini kan zai zana sai ke sai yayi ma zai yi kariya sai ce a kuma ka wanda duk ka zai yi kariya in dai ba fuskar da shari'a sai mata afuwa ba to wannan munafiki ne kowaye shi to saboda haka wadannan sifofi guda hudu su ne siffar munafin shi idan aka ba mutum amana sai ya ci to ita wannan amana tana da faɗi amma daga cikinta sai in ɗauki ƴan amanoni haka na ɗaya akwai amana ta dukiya wanda za a iya ɗaukan amana ta wani kuɗi ko kaya a baka ce ga wannan ajiye mun idan aka baka wannan ajiya mutukar ka taɓa wani abu shikenan cikin munafunci ya kama mutum haka idan mutum ya ɗauki kuɗi misali sai ya kawo naira dubu ya baka ya ce ga naira dubu na ajiya ko ga dubu goma ajiya ko dubu ɗari da ya baka wannan kuɗi ya ce ka ajiye to idan kana da naira miliyan a gida a lokacin da ya baka dubu goma ka ajiye masa to idan wata harka ta taso maka ta buƙatar kuɗi to da ka ɗauki wannan dubu goma ka biya ka ce na gida sun ɗauka mai masa daga ranar uwani zai rubuta ka cikin munafukai don munafuki ne kai ka ci amana don ba cewa ya baka rance ba ajiya ya baka wanda ya baka da lambar da dukkan lissafin su haka yake buƙata ka samu ta kuɗin sa wannan ita ce ajiya kuma idan ya baka ajiya wani mutum ya zo neman canji to baka ita ka bada canji ba in ka ɗauki canji ka bada kuɗi shikenan ka ci amana don ba wannan ya baka ba sai ka ajiye mata ba zara ba zabo wannan shine mafi farko kusakuran da mutanen da suke yi da yawa akan wannan bangaren ba ta sani suna fada cikin cutar munafunci to wannan munafunci ne wanda bai samu kansa a wannan ya ci amana shi yasa Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu sahabi ne daraja wanda ɗaya daga cikin goma da ake al-bukhari da aljanna daga cikin hawariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shahidansa wannan bawan Allah idan aka kawo ajiya aka ba shi sai ce a in ka bani ajiya ne ne neman bukata ne ba dama na taba kuma in mai lalacewa ne zai lalace tunda ka yi ajiya ba a taba yake ban mai rance ka ce ka bar rance duk lokacin da ka zo nema ka ga sai in ba ka dai rance da amma ba ka ce abin da ka bar a baka ba abin da ka bar kima ta za a baka to ya ce a baki rance kawai sai sa kudin sa ya kashe abin sa ita ce sai ya kiro da harkokin sa lokacin da ka zo nema sai biya ka to ta irin wannan hanyar har a ƙarshe lokacin da zai rasu sai ga baki ya hau kansa ana bin sa miliyan biyu sai ce da ɗan sa yau ko mutuwa ja amma idan na mutu zan baka nasiha wasiya guda ɗaya ka ci da ubangida na ya biya min baki na kawai shi take wasiyar ya ko shiga aka kashe shirin nan ya rasu lokacin da ya gawa ɗan aka sai ce da baki ba ba wani ne ubangidan ka sai ce masa Allah yana rasuwa sai ɗan uwansa shi a zuwurin ya zo tambayi ƴaƴan ya ce da su yaya ana bin mahaifin ku baki sai ce ana bin sa dubu ɗari sai ce a ai ba ku da abin da za ku biya duk abin da ya bari na kadara ba zai biya dubu ɗari ba sai ce to kuma ai da gaskiya in zan gaya maka magana ce gaskiya wato miliyan biyar ke bin sa sai ce ba za ku iya ba sai dai ku zo na taimaka na biya maka sai ce masa ba ma bukata waɗanda ake bin bakin su ma suka zo suka ce in kuna so mu ɗaga muku bakin nan zuwa wani lokaci ko kuma me yake muku yake ba ma buƙatar a yafa baki ko ba ma buƙatar a ɗaga mana kowa ya hura mana wuta kawai muke so to ya riga sa abin da ya tata tunda shi wancan wanda ya rufin dangantaka take tsakanin sa da Allah mai kyau ce kai sai shi ce maulana Zubairu ikida an hudainahu ubangidan Zubairu ya ce na gaya maka ka biya masa wajin sa shi suke nan yana faɗa ka ta'isa sai Allah ya sawo gadara albarka gona shi da gidaje 11 a Madina da wani gida a Basra da guda biyu a Kufa da ko guda uku ne a Misra su kenan amma sai Allah ya sa masa albarka sai da aka biya bashi sannan sai da sauran yawan ba za mu rawa gado wata kwanci an zo aikin Hajji Amina sannan kwanakin da ake na jifa na zaman mina to nan za a yi cibiya akwai mai ban sabaki mu biya aka zo aikin Hajji aka zauna a Amina aka yi tayi ba ta mai ban sabaki ba babu yake ba za a biya ba sai ba wadda sai aka sake zuwa aikin Hajji aka sake shela duk kasar musulunci ko akwai mai bin Az-Zubairu baki babu yake ba za a biya ba shekara ta uku sai da aka shekara ta cikin ana neman ko akwai mai bin sabaki babu bayan an gama biya abin da ya saura a kudin miliyan 52,600 kuma ubangiji sai ka zalika na jizil mutu na koyo kai haka ka Allah zai maka dan shi ne alheri ga mutane ko annabawa ya lema sai ya ba masa alheri sai ce kazalika jizil mutu ne sai ba sai dai ce kai ma an kai kirki haka zan maka ba na rufe kofa ta irin wannan wannan shine tsarin amana in kai za ka ga sakamakon abin da zai biyo baka gurin Allah imani zai tabbata to wannan ita ce amana dangane da abin da ya shafi dukiya to aka samu amana dangane da magana idan kuka yi magana da mutum ko ya ce maka sirri bane a ka'idar shari'a idan kana magana da mutum ka dan ji mutum ya wayawa to yana wayawa ciki na tabbatar maka maganar sa amana ce kana gaya wa wani ka zama munafiki dole ka rufe ta har ka mutu sai ka fi kabari rufin asiri domin kabari akwai ran da zai buɗe na cike fita to kai sai ka fi haka domin ba za ka faɗi sirrin mutum ba duk abin da kuka yi sirri da wani in dai ya ce maka sirri ko kuna maganar ya wayawa to ya gama da kai sai dai ka riƙe wannan magana ka hakura har ka mutu babu wanda zai ji ta har ko kuma zuwa lokacin da zai ce ya halatta maka ka iya faɗar wannan maganar amma ba haka ba kana faɗa cutar munafunci ta shiga mutum an amince mata ya ci amana sannan da cikin amana akwai wato gaɓoɓi gaɓar ɗan adam su ma amana ce wa bangi suwa na salaya ba kowa ji amanar Allah ce a gurin mutum gani amanar Allah ce a gurin mutum kwarfi amanar Allah ce a gurin mutum ƙafa da take iya zuwa ko ina ta taka ita ma amana ce al'aura ma amana ce tura ta idan mutum ya sa ido ya dinga kallon abin da ya hana to ya ci amanar ido ya ci amanar Allah da ya ba shi idan idan ya dinga sauraron kalmomin da Allah ya hana to shi ma ya ci amanar Allah a wajen wannan amana da ya ba shi ta kunni idan ya sa harshen sai dinga furta maganganu miyagu wanda Allah baya so shi ma ya ci amanar harshe in ya dauka mai sai taka ya je inda Allah ya hana shi ma ya ci amanar wannan gaba idan ya sa hannun sai dau abin da Allah ya hana ko ya taba abin da Allah ya hana ko ya ci abin da Allah ya hana shi ma ya ci amanar wannan gaba ta hannu al'aurar sa idan ya saka ta a inda Allah bai yarda ba babu aure shi ma ya ci amanar Allah akan wannan sai da ka waɗannan gafai da ji da gani da harshe da hannu da kafa da farji da kuma ciki waɗannan guda bakwai akwai ƙofofin jahannama daidai da su sai Allah ya ce laha ba aka abu wabi da kulli juz'i da kulli babin minhu juz'un maqsu kowace ƙofa akwai ƙofar hannu duk wanda ya ci amanar hannu akwai ƙofar zai shiga wuta ta ita wanda ya ci amanar ido akwai ƙofar zai shiga wuta ta ita wanda ya ci amanar farjin sa akwai wanda zai shiga wuta ta wannan duka fannin guda bakwai Allah ya zuwa ƙofofin jahannama daidai da su kowace an rubuta wanda ya ci amanar da wannan zai shiga wanda ya ci amanar da wannan zai shiga to haka wannan ita ma amana ce ta alama ce ta munafunci idan mutum ya zana amfani da wannan gabai a wajen safa ubangiji subhanahu wataala sannan akwai amana ta takalifi takalifi shine ubangiji ya dora mutane shari'a duk lokacin da mutum ya balaga ya zama mukallafi an dora masa ka'ida ta kalmar shahada ka'ida ta yin sallah ta yin azumi in yana dukiya ya zakka in yana da hali ya tafi maka waɗannan takalifai da aka dora ta bin iyaye duk nauyi ne wanda duk ya keta alfarmar Allah a cikin wannan ya wulakanta su bai ɗauke su da kima ba to ya ce amanar Allah bai ɗora masa wannan amana kuma ya san zai iya ɗauka domin ya ce bai kallafa masa abin da ya fi ƙarfinsa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan amana ce sannan daga cikin amana akwai amana ta rayuka da mutunci da kuma dukiyar mutanen ƙasa gaba ɗaya ita kuma wannan amanar Allah yakan danka ta hannun masu mulki idan Allah ya dauki mulki ya danka maka to ya danka maka amanar talakawan gaba ɗaya dai rawukan su kai ne da alhakin karewa ba za ka bari a dinga kashe su ba, ba za ka dinga bari a ne musu rauni ba, dole duk matakin da za ka dauka ka kare rayukansu da lafiyarsu dole ka dauka. Haka kuma mutuncinsu shi ma amana ce, ba za a bari a dinga zinace-zinace da ƴaƴansu ba, ko da ƙannansu ko da yayyansu ko da matansu ba, a buɗe abin ya zama barkake, dole a tare wannan saboda mutuncin mutane ne. Sannan ba za a bari a dinga zagin mutane ba, ba za a dinga bari a ne mutane ƙarfi ana jifansu da ni. Dole a cire masa mutunci a kawunan wanda duk wannan shari'a ta aje wani hukunci wanda za a yi masa, dole a yi masa domin kowa ya zama lafiyayye ya zama lafiya ba yanda za a dinga taba masa mutuncinsa. Haka kuma dukiya ita ma a kare ta, kowa zai ga daukan kaya sai aje kofar gida ya kwan babu abin da zai taba. Dole a hana yin zamba cikin aminci, dole a hana yin sata, dole a hana yin fashi. Wanda da Allah ya dan karaga mara al'umma a hannunsa to ya dora masa amana a waɗannan. Idan ni sakaci ake ci gaba da amfani da waɗannan ake cutar mutane, to ya saba amanar Ubangiji Subhanahu Wata'ala, wannan cuta ta munafunci ta same shi, saboda haka kuma sai saurari sakamako a gurin Ubangiji Subhanahu Wata'ala. To wannan shine amana da yake sai aka bashi amana sai ya ci. To haka duk wata amana da wanda na faɗa da wanda faɗa ba in dai an ba mutum ita ya taɓa, to shikenan ya gama kuma. To haka nake yin hankalinmu. Kamar yadda mutane za a ga a ƙasar nan ayyuka na alheri ba sa yiwuwa. Idan ka ɗau mota ta ba mutum, ka ce ga shi nan ka je ka yi tuƙau. In ƙa'ida ce ta musulunci ba za a ce kaza za ka kawo ba. A yanka maka balance ba za a yi ba. In dai musulunci na musulmi ne na gari ba za a ce musu balance kaza za ku kawo ba. Sai da ce ka tafi, ka je ka juya, ka je ka tuƙa motar nan, duk abin da aka samu a rana za ka ci a ciki. Amma kuma za a kafa kashi kaza na ka kashi kaza nawa, to wannan shine zaman musulmi. Amma in ka ga an ce sai an kawo bala, to an shiga tuhujatu linnasi aqdiyatun biqadri ma hadathu min alhujuri. Hukunci yana ana samar da hukunci ga mutane gurgurdan abin da suka haifar na fajirci. In suna ƙara kin Allah to dole a dinga hoto da dokoki da za su magana. To da ka dole a cire mutum a kawo balance na naira kaza. To idan an masa wannan din ma ba zai yadda ba. Akwai ranar da zai zo ya gama samun kuɗin da komai sai zai ce ai aiki na tafi gyara na tafi kaza na tafi na gareji, sai dai ya san wata hanya da zai bi dan yi wata cuta ya zuba a cikin aljihun da zan nake masa wani abu. To kaga wannan abun an amince masa, kaga ya haƙinci ana hadan ka dauki babur ka ba mutum. Shi ma wanda aka yanke a dinga kawa wata ran ya kaji dai wata ran sai ya shirya wata cuta wanda zai ce da kai ai ba ai aiki ba an yi kaza kaza ko bayan an yi kaga wannan an amince masa ya yi cuta. Ka ba mutum gillin shi ka ce Allah ga gidana ko ga filina ka je ka sayar, sai a zo a taya kaza. Idan ya tashi sai kuma sai zai gaya maka ƙasa da abin da aka taya, sai sai haka aka taya. Kai kuma abin da kake din sai kuma ya koma ya gaya wa mai sayan sai ya ƙara masa kuɗi a kai. A ƙarshe sai ya buge ka, sai ya buge wanda zai sai gidan, shi kaɗai sai ya cuci wancan ɓangaren ya cuci wancan ɓangaren. Ka ga wannan sai ma an amince masa ya yi ha'inci. Tura ka munafunci duk ya shiga cikin ne waɗannan abubuwan munafukai ne. Kowane irin tarin yawa cikin shi kuma annabi alaihi salatu wasalam ke cewa wa in sama wa talla wa zama annahu musliman. Ne wannan ko da ya yi sallah ya yi azumi yana rayawa a kansa shi musulmi ne, a gurin Allah munafiki ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan hukunci. To daga nan baya ga amana, to sai annabi alaihi salatu wasalam ne yake cewa idza ahada gadara, wani gurin wa idza ahada akhlafa. Idan ya alƙawari kuma wa idza wa'ada akhlafa, a wata riwaya in ya alƙawari sai ya saba. Idan ya alƙawari na wani abu ko zai zo lokaci kaza, to ba zai damu zuwa kan lokacin ba, sai bari shi lokacin ya wuce sannan ya zo, saboda gurinsa babu komai, ko ma ya fasa zuwan ga baki daya. Ko alƙawari zai bada kaza, sai lokacin ya zo sai ce ba zai bayar ba, kaga ni mai yin wannan ya saba alƙawari. Saboda haka alƙawari yake da matuƙar muhimmanci. Idan ka ɗauka ko cutuwa za ka yi sai ka haƙura, domin wato ba ba abin da ba a yarda da cewa an ta kona ummatul hiya arba min umma, a ce an yi alƙawari in kaza akwai cutuwa cikin alƙawarin ka ce ba zan tayar ai cutuwa zan yi, dole ka haƙura. Babu yanda za ka yi in dai a musulunci ne. Amma in kai alƙawari kake ganin wata asara za ta same ka ka tada, to ba magana kuma. To kaga yanzu kasuwancin da muke yi akwai saba alƙawari a ciki. Idan mutum ya zo ya sai da kayansa ana sai da su naira dubu dubu, ya sayar wata kila an biya shi kuɗin ko an yi yarjejeniya za a ba shi kuɗin, yana jin an ce abin nan kuɗinsa ya ƙaru, sai ce maka ya fasa sayarwa, kaga ya yi saɓani a nan. To kaga wannan shi ma saba alƙawari ne. Annabi alaihi salatu wasalam ya ajiye mana ya ishara dangane da wannan. A lokacin da yake maka, akwai lokacin da suke magana da wani mutum sai su da shi dakata ana zuwa, annabi alaihi salatu wasalam sai ya kwanko kwa gurin. ke tafi ba sai sai yana jiran sa sannan yayi zai wuce ta farka sa sai gani sai ce masa ka ce da ni inda ka ta kana zuwa ka wahalar da ni su kai na manta ma sannan aka gama abun ya wuce kaza shi da shi Allah ya ce koyi alaihi salatu wassalam sannan ba ya koma Madina nan ma sai take ba mu misali irin da yake ta Badar saban sa ba shi da yawa ba makami kuma wani ne yake yaki za a ko za a koma gida a nemo taimako ba sai ga yana buƙatar yawan mutane a lokacin sai ga huzai fata dan Badar da mana abokin sirrin sa da shi da wani sahabi sun biyo radwanullahi alaihima sun gudu suna zallajawa suna yawan da kyan asiri haka sai muta maka suka kama su da sai kama su da sai to ba yaki ya ta fara ba amma ba za ku mu sake ku ba sai kun dawo alƙawari sai ce wanne ne alƙawarin suka ce sai kun dawo alƙawari ba za ku je ku taimaki wannan shugaban naku ba Madina za ku sai suka ce mun dauka sai suka sake su suna suke su ba tsaya ko ina ba sai gurin annabi alaihi salam suka ce ai daga hannun mutanen maka muke Quraisha sun kama mun shiga hannu amma sun yi alkinci da mu ba za ka ce mace mun yi alkawari ba za mu taimake ka gurin yakin da za a yi yau ba sai ce da su to ai kana da buƙatar yawan mutane amma tun da ku dauna alkawarin sai dai mu nemi taimako gurin Allah amma ko ku ce Madina mun hakura da naku taimako tun daga ran nan ya yanke ko wani musulmi hanzari ka ce wai a ka dau alkawari ka saba babu shi haka da wani hanzari ko wani dai ban taba ganin inda shari'a ta yi afuwa gurin saba alkawari ba amma a ƙarya ta yi afuwa wani gurin amma saba alkawari an taba ganin da ta yi afuwa ba to saboda haka yanzu yana da kyau mu al'ummar musulmi muka ce za mu yi kaza to zama mun yi idan muka yanke a muka ce karfe goma to zama goman za a yi idan muka ce tara ya zama taran za a yi amma yanzu mun mai da kanmu wani iri wai saba alkawari ya zama ita ce alamar mu ita ce bajin mu ita ce tutar mu ta ce African kaya daman ba mu san ba damu da lokaci ba ba mu damu da alkawari ba idan za a yi abu shi kenan sai ka watsar idan kake da mutane za a yi abu goma to duk wanda ya san abin da yake da lokaci ke damunsa to ba zai zo a wannan lokacin domin yana kissama abubuwansa daki-daki daga karfe kaza zuwa kaza zan gama kaza sannan karfe kaza zuwa kaza zan gama kaza to idan ka je kake yi a goma kamar yi sai 11 to kai da an baka san kimar lokaci ba ka rubuta kuma ba sai ka ja mutane cututtukan munafunci domin shi ma idan yana da wani alƙawari 11 ka tsare shi a nan gurin shi kenan wancan alƙawarin zai rushe wancan ma ka rusa na alƙawarin wancan ka rusa daga naka guda ɗaya sai ka rusa musulmi sama da guda 1000 duk ka fita su daga da'irar musulunci ka mai da su ta munafunci kai na al'amuran ka zai albarka in daurin aure ne sai Allah ya zara albarka a ciki dan wata harka ce ka saka a gaba Allah ya zara albarka a ciki shikenan munafiki su fita daga wannan gurin Allah ya fidda nan sa cikin wal'anar Allah ta shiga ciki saboda munafunci ya riga shiga cikin wannan abu wannan matsala ce take babba kuma mutanen mu ko da yake bayan da kake karbar mutum in yana da wannan cutar to dole sai ka same shi da wannan a ka'idar ta duniya wanda mai hankali ya sani ko musulmi ko kafiri duk wani mutum yana koyi da jagoransa idan jagoranka yana yin abu kuma kai da jagoranka ne duk abin da ya zaka amma za ka gama maki a nan Kano wato duk abin da za a yi taro ko makaranta ko wani abu idan aka yi shi sarkin Kano to Allah ya da minti dai ba zai kara ba zai zo amma wannan ba za ta saka wanda suka gayyace shi gobe ta dau hannu su ma suka alkawari ba ba za su yi ba sai su tafi saboda akwai cutar munafunci ko ya bayyana munafiki ne sai sai ci gaba gobe in ya sake aka sake kiran sa can gurin haka zai tun da yake aka yake tafiya da wannan amma har yau mutanen Kano ba su dau hannu a wannan gurin sun koyi wata ɗabi'a ne kyau ta suka alkawari ba watakila na tsammanin cutar sai watakila kai karfi a cikin zukata domin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da kai kai kaza in kai kaza munafiki bane kuma kai baka zama munafikin ba saboda haka nake roƙon mu tunda annabi ya sa a cikin hadisi yace hatta ya da har sai ya batta ka ga shi yana iya barinta wannan rashin sanin kimar lokaci da saba alƙawari ne mu bar shi to ya kamata mu hakura da wannan Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma an yadda duk wanda ya taba ganin annabi alaihi salamu babu wanda yake da koyi da annabi alaihi salamu kamar sa umra a rayuwarsa sai da ya umra to 1000 haji sai da ya so 60 sannan hadaral masahi da kullaha duk irin da gaci a can da annabi sama ya je kuma gidan annabi sama ka raine shi amma yana da ƙasa tana karama ce wani sai yari nan ta girma ina so a aura mace ce ai ba komai in lokacin yayi ba ba abin da zai gagara kafin lokacin yayi sai ba shi da lafiya sai ce da Allah biya ne ma mata bawan Allah na aka kira sai ce magana nan da muka yi na zartar da ita domin gudun kada na cika ban zartar da ita ba gobe kiyama Allah ta shi na cikin sahun munafukai ka ga bai kalli hajjin sa so 60 ba bai kalli umrar ta dubu ba, bai kalli halartar yakin da ba, bai kalli koyin da yake da Annabi alaihi salam, bai kalli a gidan Annabi alaihi salam aka rene shi ba, domin yana da kwana sanin wannan kwaya ɗaya za ta ɗauri su ta ayyukan da ga baki ɗaya. Ma'azi za a zai ɗau a ce an sa rana, wane ya sa rana ga S zai ba wani. Idan ya zo mai hannu da shi ne ya zo masa ruwan kuɗi ta dumbuje a ƙarshe sai a shafa fuska toka. Sai a ce wancan da ake alƙawari da shi an fata ba za a ba shi ba, ga wanda ake so za a ba dole wancan kuma ya haƙura, ko ba wanda yake ganin wani abu. Hatta sai a garin nan akwai matasa wanda suke ƴan kancale, ƴan bukulu. Idan mutum ya zo ana neman aure sai sun tabbatar an sa rana, sai su ɗauko motocinsu masu tsada na zamani su zo su je su ga yarinya su kawo kuɗi masu ciwo su bata. Idan sai kawo kuɗi masu ciwo suka bata, nan da nan sai za su je su ga da yan uwan da zai je su kawo 100,000 su ba wancan su kawo wancan su ba wancan. Wataƙila wani bai taɓa riƙe naira 10,000 ta sa hannu bai ga an ba shi 100,000. Ana yin wannan sai a ce wancan auren ba zai yiwu ba, yayin da za a huta mutum ba zai yi dai a sai da alƙiyarsa ko ta za ta dinga ci masa danga ba, ba zai yadda ba. Sai za ka ce a tada wannan a ba waya, sai sun tabbatar wannan auren ya karye ya faci ba za a yi ba, sai ne mai tsara sa dama aikin su kenan, saboda al'umma ta riga ta wace kuma ta wannan fuska. Kaga saba alƙawari ne shi ma wannan, wanda kwanakin ba ko watannin baya an yi irin wannan shi ma aka zo an kuka yarinyar alalle sai su shi ko yana so zai jarraba irin abin da Allah ya hore mata na dukiya ya ga ya zai yi. Sai a bincika mata inda ake bikin wata yarinya an saka ta alalle, amma da ya zai cuso hancinsa dole aka kauda wancan din, kuma aka ci gaba da bikin a wannan lallan a haka, kuma aka daura wurin da take zai ita aka tafi da gidansa. Hagen al'umma ta zama yin wannan haga ba zancen kwanciyar hankali ko aminci, saboda imani babu ba abin da za ku yi hankalin kana kwanci cewa za a iya cikawa. Sai da ka samu mutane suna fama da hawan jini harkoki ba ka tafiya, in tafiya za ka yi ta haka shiga jirgin sama ba ka da tabbas, kana cikin tashin hankali. Yanzu aka je tebukin yana nawa ke wani dambaje ka kuɗi ya bari shikenan, sai a kau da kai kana zuwa jirgin sama ga bodin ba ya ce maka ba za ka tafi ba, wani ne zai tafi shikenan an gama. Sai za ka zo tafiya irin wannan sai ga ana ta kokawa ana faɗuwa da goma ta kalle jirgin sama ana karyewa, kowa ba ya tunan dan wato da ya san za a iya kin za a iya canja mata akalar wannan abun a tura wani ya tafi. Duk wannan yana da cikin mugayen ɗabi'u na munafunci wanda ba ta barin al'umma ta ci gaba ga baki ɗaya. Mutunci zai tafi, kwanciyar hankali za ta tafi, samun nasara ta ayyuka ga baki ɗaya tafiya za ta yi. Domin idan aka saba maka irin wannan, watakila in kana da wani abu da ka yanka ko ka yanke za ka yi, wata riba kake ci ko wani aiki kake yi a wannan aka saba maka sai ka yi ga baki ɗaya, sai ka ta samu sabani. Don haka wannan shari'a ba ta da kyau. Musulman farko ba su yadda sun tafi a kanta ba, sun yi alƙawari.